أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتي غبدا تفسير سورة الأنعام تفسير لموسى غبا تروى أولا مسألة سنة جمعة تشكو فرفاد أننك في دماتره أيوما كميز أكثر زام الشغباء تقعين دمكتايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سورة الأعراف.
نعم سورة الأعراف. أي من بر سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى شكون النصورة سابواني البركة يا تتونادا بتتوى دداما سورة دعكي جرنتا دا سورة الأعراف. أدن دعكي نفي دا الأعراف وسو متانيني ودن دعك متحسابي zunubansu da kuma ladansu ya zo iri daya. Zunuban ba su rinjayi ladan ba, ladan ma kuma bai rinjayi zunubai ba. To sai Allah ya ajiye su kan wata katanga. Katangar ita ake cewa al-A'raf. An kira wannan katanga al-A'raf ne saboda su sukan iya hangan ƴan wuta su ga halin da suke ciki, sannan kuma sukan iya hangen kuma ƴan aljanna. To shine kamar yadda bayanin sa yazo, waiza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ko wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifuna kullan bisimahum. To su wayannan su ne ake ce musu ashabul a'raf. Karshe kamar yadda zai zo cikin wannan sura, Allah zai duba kenniyoyinsu da kuma goyon bayan ƴan aljanna da suke yi. Suke cewa ƴan wuta, a ha'ula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma. Suke gaya wa ƴan wuta, suke nuna wa ƴan wuta masu rauni talakawan musulmai wanda imaninsu da ayyukansu suka shigar da su aljanna. Sai su nuna wa'innan talakawan ga manya-manyan masu kuɗi da sarakuna ƴan wuta, su ce musu wa'innan su ne saboda a duniya masu ƙananan ƙarfi ne, talakawa ne, ba su da galibu. Suke cewa la yanaluhumullahu birahma, rahama ba za ta shafe su ba. To ga shi rahamar ta shafe su ɗin. To ganin wannan goyon baya da ashabul a'rafi suke wa ƴan aljanna, to karshe kamar yadda wannan wani wajihi ne na tafsiri wanda zai zo a cikin wannan sura insha Allah, sai Allah ya ce musu udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun. Su ƴan ashabul a'raf ya ka shigar da su gidan aljanna a karshe da fadlar Allah subhanahu wa ta'ala. To shine da wannan goyon baya na mumunai, to shine suka samu cancantan a ɗauki sura su kutum a ba su sunan wannan sura ɗin. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yana ba wa abu muhimmanci ne, a lokacin da ya dauki sunan wata sura cikin surorin Qur'ani ya bawa wannan abin to shi ake kiran wannan sura suratul a'raf sannan kuma wannan sura tana da ayoyi 206 domin surorin da suka haura ayoyi 106 ayoyi 202 su uku ne suratul baqara da kuma suratul a'raf sannan kuma suratul ali imran sai ya kasance ayoyi ne 200 cikin a musafin mu na al-madani kamar yadda abu ne wanda yake sananne sannan kuma wannan sura kamar yadda muka yi bayani an ambace ta suratul a'raf tana fatu da kuma tarihin wayannan mutane al-a'raf din sannan sura tana dauke da cikakken bayanin tarihin annabi Adamu tun kama da daga halittansa har zuwa rigigimun da suka zo suka kasance tsakaninsa da Iblisu da yadda Iblisu suka bata da mahaliccinsa saboda girman kansa sannan kuma wannan sura ta zo daga bayan wannan kissa ta zo tana bayani akan dan Adam yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi baiwa sura take bayani akan yan aljanna take bayani akan yan wuta take bayanin kuma akan ashabul a'raf da dazu muke magana akai daga nan kuma sai sura ta dauko bayani akan tarihin annabawa to bisa al'ada Qur'ani idan yana bada tarihin annabawa yana farawa da tarihin annabi Nuhu to shi aka fara da tarihin annabi Nuhu aka shiga tarihin annabi Hud aka shiga tarihin annabi Salih aka shiga tarihin annabi Lut aka shiga tarihin annabi Shu'aib da aka gama tarihin annabi Shu'aib sai aka shiga tarihin annabi Musa cikakke dan yanzu tarihin annabi Musa da ke ciki ne cikakken wannan tarihi ya zo cikin wannan sura ne sai wasu bangare daga ciki da aka karasa a cikin suratul shu'ara da aka gama tarihin annabi Musa alaihi salatu wassalam sai aka wuce bayanin halayen Yahudawa to an gama bayanin halayen Yahudawa kenan to sai aka karasa surar da wasu batutuwa daban-daban wannan shine takaitaccen abinda wannan sura suratul a'raf take bayani akai sannan kuma waɗannan harufa da suka zo farkon wannan sura alif lam mim ta wasu harufa ne daga cikin harufa 14 waɗannan harufa 14 sune rabin hurufin hijaiyya ko sune rabin alphabet na arabic wanda malaman sun yi kokari sun hada waɗannan harufa cikin jumlolin silhu suhairan man qata'aka sannan kuma an hada waɗannan harufa gaba ɗaya su 14 cikin jumlolin yatrahu nafsun yatrahu aqlun ka nafsin sama ma'anar wannan kuwa shine idan ka ce silhu suhairan man qata'aka silhu din zai baka sat harafi na farko wannan harafi na farko sat akwai shi cikin kaf ha ya ayin sat akwai shi a ware kuma sat a wurare guda biyu ya fito sannan idan ka ce lam wannan lam din akwai shi a wurare da dama akwai a alif lam mim sannan kuma akwai shi a cikin alif lam ra sannan akwai ta a cikin alif lam mim ra idan ka bar lamu ta shiga silhu ha din kuma ha akwai ta cikin kaf ha ya ayin sad sannan akwai ta cikin ta ha ta ha sannan ka shiga suhairan sin zai baka akwai ta sin mim a wurare guda biyu akwai ta sin a wuri guda sannan akwai ya sin shi ne sin kenan ha kuma ya fito a wurare guda 7 ne a hade da mim wato ha mim kenan ya kuma ya fito wurare guda 2 akwai a ya sin akwai a kaf ha ya ayin sin akwai a wannan a kaf ha ya ayin sad akwai a wannan
in ka wuce ya ka shiga ra kuma ana samun ra alif lam ra a wurare guda uku akwai alif lam mim ra a wuri guda daya in ka shiga alif din kuma suhairan alif din suhairan zai zo ya baka akwai a alif lam mim akwai a alif lam ra akwai kuma a alif lam mim ra akwai kuma a ta 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 jan wannan tsadin duk da malamai ba sa lissafi da wannan sannan kuma idan ka shiga man kafaka man din yana dauke da mim mim akwai shi a ha mim akwai mim kuma a ta si mim akwai mim kuma a alif lam mim ra in ka shiga nun baya daya ne shi wanda aka ware shi waje guda shine nun wanda ba shi da sa'a shi nun kenan in ka ce kafa'ata kaf akwai kaf a ware kaf shine wal qur'anul majid kenan sannan akwai kaf a hade da ayin sin kaf a wadannan wurare ne kaf sai suka fito su kuma ba akwai ta sin mim akwai ta sin akwai ta ha shine ta kenan ayin kuma akwai ayin si kaf akwai kuma kaf ha ya ayin sad akwai a wannan sannan kuma kaf akwai kaf a kaf ha ya ayin sad wadannan su ne harufa guda goma sha hudu wadanda aka hada su a kalimar silhu suhairan man kata aka kenan kamar yadda aka hada a kalimar yatrahuhu aqlun ka nafsin sama in ka ce yatrahuhu ya sai kuma sai ta sai ra sai ha sai ha shine yatrahuhu kenan in ka ce aqlun kuma akwai ayin akwai kaf akwai da sannan kuma idan ka ce ka nafsin akwai kaf akwai nun akwai sad in ka ce sama akwai sin akwai sin akwai mim akwai kuma alif din sama din wanda shine zai baka alif lam mim da makamantan wannan wadannan harufa guda goma sha hudu sirrun Allah ne ajiyan Allah ne a cikin alqur'ani mai girma domin haka ne babu wanda zai zo ya ce maka harafi kaza ga takamannin ma'anansa abinda ya kawo haka kuwa shine su larabawa abinda suka sani shine duk kalimar da za a bata ma'ana dole ne ta kasance tana da harufa guda uku dole wannan to idan ka ga kalima tana da ma'ana harufanta bai kai harufa guda uku bane in ma kalimar harafi ne wanda dama ba a yi ta don ta bada ma'ana ba an yi ta ne saboda a shigar a gyara ma'ana a shigar da ita a gyara ma'ana auko kuma wannan kalimar an cire wani abu daga ciki misali idan ka ce yadun zaka ga zahiri harufa biyu ne ya'un da dalu to sunan hannu ne hannu kuma yana da suna ne ma'ana to akwai ya da aka cire wannan ya din ita ce take fitowa a jami'i a ce aidi wannan ya din da aka cire haka ne idan ka ce abun akwai wau da aka cire in ka ce akun akwai wau shi ma da aka cire haka idan ka ce damun shi ma to zaka ga in ka ga harufa guda biyu an cire daya in kan ga daya kuma an cire biyu misali idan ka ce kina ki din ma'anarsa ki ka kiyaye harufa guda harafi daya ne ne kasara to an cire wau a farko an cire ya kuma a karshe to wau da aka cire da ya da aka cire shi ya bada wannan ma'ana din to ganin wannan babu balarabin da ya isa ka kawo mishi alif ka ce mai fassarar sa ya fassara maka shi saboda shi abun su alif din harafi kwaya ɗaya ne abin da yake bukata bayan wannan alif din ka nemo wasu harufa guda biyu ka hada masa sai ya gaya ma ma'ana shi ne abin da yake bukata ka nemo wasu harufa ka hada wa alif din misali in ka hada wa alif jimun a farko yawun a karshe to zai ce maka ma'anar wannan shine ya zo kamar ja'a kenan alifin ja'in aka kara jimu a farko aka kara hamza wanda asalin ta ya ne a karshe sai ba da ma'ana na ja'a kenan to idan ba haka kai ba to ba zai iya gaya maka ma'anar alif ba haka sauran harufan gaba daya harufa ne wadansu suke ana ce musu al-huruful mabani huruful mabani wanda su ba su da takamammen ma'ana to sirrin kawo wayannan kuwa domin kada wasu su zo ji da ilimin su ce su sun san qur'ani bai ciki da bai ko sun iya fassarar qur'ani ciki da bai ko sun san abin da yake cikin qur'ani ciki da bai to saboda haka duk ilminka da duk inda kokarinka da niyyarka da kashi shiga to za ka kawo ma wadannan harufa ba za ka iya ba su takamammun ma'ana ba daga bisani a cikin qur'ani akwai abin da har yanzu ba wanda ya sani babu wanda ya gane sirri me ake nufi babu sai Allah da ya saukar sai kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda shi aka saukarwa to domin haka ne abubuwan da a zahirin ayoyi da lafuzzukan qur'ani da harufan qur'ani ba a gantu ba a cikin qur'ani suna nan a koye karkashin waɗannan harufa ne domin haka ne wani bayahude ya ji batun wasu harufa waɗanda suke dunkula ma'anoni suke bayanin abubuwan da suke wakana tun daga farkon halitta har zuwa tashin alkiyama amma bai san waɗannan harufa suna cikin qur'ani ba ya ga wannan batu ne a cikin at-taura shine yana wucewa sai ya ji ma'aiki alayhi salatu wassalam yana wa'azi yana cewa alif lam mim sad ko alif lam mim sai ya tsaya kaf yana jijjiga kansa yake gaya wani bayahude dan uwansa kaji abinda muke neman ilimin sa muna cewa a ina a wannan litafi aka sa naji shi fa Muhammadu yana karantawa wannan yana nufin kenan wannan litafin da aka saukar masa babu abinda ba abinda ya rige ba abinda babu a ciki domin haka ne alif din yake iya daukan abubuwa da yawa bayanin wasu duniyoyi na gaibi wasu duniyoyi na shahada bayanin wasu halittu daban-daban kamar yadda lam yana daukan abubuwa da yawa mim yana daukan abubuwa da yawa abinda yasa galibin waɗannan harufa idan aka kawo su farkon sura zaka ga cewa an kawo sunan littafi sunan qur'ani a ciki ganin wannan wasu suka yi tsammanin cewa waɗannan harufa ɗin sunayen qur'ani ne abinda ya kai su ga haka sun ga cewa duk inda aka kawo wani harafi cikin waɗannan harufa sai a kawo sunan qur'ani banda wasu surori guda biyu da aka ce alif lam mim aka ce ahasiban nasu ba kawo sunan qur'ani ba da aka ce alif lam mim aka ce ghulibatir rum to banda waɗannan harufa guda biyu duk inda kaga wasu harufa cikin waɗannan harufa sai kaga an kawo sunan qur'ani misali za ce alif lam mim alif lam mim sai a ce zalikal kitabu la rayba fi aka ce ta he ko ta ha sai a ce ma anzalna alaykal qur'ana aka ce yasi sai a kawo sunan qur'ani aka ce tasin da duk sai a kawo sunayen qur'ani banda waɗannan surori guda biyu da kuma suratu ali imran wanda aka kawo sunan Allah aka ce alif lam mim aka ce Allahu la ilaha illa huwa to banda wayannan sauran ana kawo sunayen qur'ani a farko sai suke tsammanin cewa waɗannan harufa sunayen qur'ani ne to alhali ba sunayen qur'ani bane wannan ijtihadi ne nasu da istinbadi nasu da duba yawanci yana zuwa haka sannan waɗannan harufa 14 kamar yadda muka bayyana su ne rabin huruful hijai huruful hijai nan su 28 ne yayin da ka kidaya alif da hamza harufa ɗaya ne za su ba ka 28 wannan kuma shi ne gaskiyan lamari yayin da kuma ka girga alif harafi daban ne mai zaman kansa hamza kuma harafi ne mai zaman kansa zai ba ka harufa 29 abin da yasa malaman ilmu tahajji suka rinjaye da cewa harufa ne 28 babban dalilin su shine an kawo harufa 14 cikin fawatihu suwar waɗannan surori da muke magana akan su 14 rabi ne na 28 yayin da kuma kace hamza daban alif ma daban zai zamanto 29 in zamanto 29 ba zai yi ayi raba daidai ba wannan yana nuna cewa hamza da alif abu daya ne ma'anar wannan kuwa shine in kaga alif an mishi wasali da wasali ko fata ko kasara ko damma ko sukun sunansa hamza ka gani ba wasali sunansa alif abin da yake bambanta su wasali ne shi yasa wani ƙurarren yaren larabci yake cewa babu wani harafin da yake ban mamaki cikin hurufin hijai kaman alif haka ce miki dan menene haka ce harafi ne akwai shi kuma babu shi saboda yake ka lura duk inda kaga alif wani abu ne daban ba alif bane wani abu aka canja shi aka mayar da shi alif misalin wannan idan kace jaa kaga wannan jaa din na alif ne ba to asali ya ne aka mayar da shi alif din asalin sa jaa ne in kace daa kaga alif ya zo ba to yake asalin sa daawa ne wato waw ne aka mayar da waw din alif saboda haka yace idan kai tasabbu'in kalmomi zaka ga cewa babu wata kalima da take dauke da al-alif asliya yace babu ita wanda kuma da tasabbu'i da duba wannan maganar nashi diddika muka tabbatar da wannan maganar nashi dai wannan maganar nashi haka yake to kuma abinda zai ayyada wannan magana kenan alif din kawai hamza ne to idan ya juye ya zamanto alif ne sai ya dinga shishiga wasu wurare daban-daban to idan ka tabbatar da wannan zaka tabbatar da cewa kenan an dauko rabin huruful hijai rabin waɗannan harufa 28 aka jero su daban-daban jeri-jeri a surori daban-daban sama da surori 20 da wani abu surori 20 da wani abu wannan jerin kuma ana yin su daidai da asirai da waɗannan harufan suke ɗauke da su misalin wannan zaka ga an ce alif lam sai aka hada da mim aka ce alif lam mim a wani ko kuma idan aka ce alif lam sai a cire mim din sai a sa ra a ce alif lam ra a wani ko kuma idan aka zo aka ce alif lam din sai a kara mim a mi aka ce alif lam mim sai a kara ra a kai haka wani ko idan aka ce ta si sai a tsaya wani ko sai a kara wani harafi a ce ta si mim haka kowanne harafi idan ya haɗu da ɗan uwansa yana ɗauke da wasu sirruka yana ɗauke da wasu asirai da wasu ma'anoni daban domin haka suke zuwa a canje shi yasa malamai da suka ce ha mim ha harafin ha a cikin waɗannan harufa da muka yi bayani gaba ɗaya ba taɓa samun ya haɗu da wani harafi ba sai mim kawai duk inda ka ga ha sai dai a haɗa shi da mim wannan yana ɗauke da wasu sirruka guda 7 waɗannan sirruka guda 7 in ka haɗa da mimin guda 7 to zai baka 14 saboda hamim din su 7 ne kowanne ɗaya yana haɗu da ya haɗu da mimin kaga ha 7 mim 7 kenan ba 7 da 7 in ka haɗa nawa 14 to sun baka adadin waɗannan harufan da muke magana a kai wato su goma sha hudu kenan suka ce da Allah wannan sirrun ne yasa ha din bai haɗu da kowanne harafi ba sai kawai mim shi kadai sannan kuma waɗannan harufa waɗanda aka kawo su 14 nan da muka yi magana a kansu su ne jagororin hurufun hijai saboda kowanne abu akwai manya to wayannan su 14 nan su ne manya su ne waliyai siddiqai na huruful hijai wanda su ne suke wakiltan huruful hijai da ba su zo cikin farfarkon waɗannan surori ba. Abinda zai tabbatar maka da wannan, babu wani harafi da zaka ga babu shi cikin waɗannan harufa 14 face sai ka samu wakilin sa ciki. Wakilin sa ciki misalin da zamu bayar a gurguje shi ne saboda kar mu shine lokaci da waɗannan harufa, ka ɗauki sa'at misali. Sa'at akwai sa'ansa abokin sa shi ne sa'at. Sa'at anan yana wakiltan sa'at ne mai dugo. Wannan yana nuna idan aka haɗa sa'at da sa'at, sa'at ya ci daraja. Abin da ya sa ya fi shi daraja a jikin sa'at din ne aka samu sa'at. Ma'ana da kwata-kwata babu wani harafi da ake ce mishi da dad a rubuce da dugonsa babu shi. Sadun din kawai aka tsara wa dugo sai aka ware shi aka ce dad. Haka nan ka ɗauki ra alif lam ra, to ra din nan tana wakiltan zai. Wannan yana nuna ra ita ce jagora. Da kwata-kwata abu zai din babu, akwai a harshe a rubuce babu, sai aka ɗauki dugo aka sa, aka sa wara, sai aka ware sautin aka ce musu zai. Kenan ra tana wakiltan zai kenan. Ko a haka idan ka bi diddigi ka ce ta, kamar ta ha, ta ha, akwai za a gefe, fa'un mai dugo kenan. Fa din ita ce take wakiltan wannan za din. Haka nan idan ka ga wani harafi ba shi da sa'a a cikin waɗannan harufa, to jahilcin agunka ne, kai ne ba ka da ilimin tahajji. Saboda wannan ilimi, ilimi ne wanda yake ƙoƙarin shafewa a doron ƙasa. Misalin wannan shi ne, kun ga akwai kaf a cikin waɗannan harufa ko? Akwai kaf a ware, akwai ayin sin kaf ba? To kaf ɗin nan tana wakiltan fa ne, tana wakiltan fa. Saboda asali ba fa, asali ba fa, tukunna aka zo aka samu ka, aka samu fa karkashin kaf. To haka wakilcin da muke magana a kai ba shi da alaka da wai ijami da ihimali, abinda ake cewa ijami dugo da marar dugo. Domin malamai ilmu tahajjudi, tahajjudi sun tabbatar da cewa duk harufan da ba su da dugo su ne asali. Harufa masu dugo babu su da aka samo su karkashin harufa marasa dugo, sun haɗu a kan wannan. To sannan wannan wakilcin ba ya tsaya kawai a nan ba ne, ka samu wani harafi mara dugo a nan cikin waɗannan harufa da muke magana kan su, ka samu wani kuma mai dugo, ba a nan kawai ya tsaya ba, yana komawa sauran batutuwa daban-daban. Misali akwai hurufin da ake cewa hurufin hamsi, hurufin hamsi, akwai hurufin da ake cewa misali hurufin safir, akwai misali a harufan da ake cewa hurufin izlaq. Irin waɗannan harufa da malaman tajwidi suke kawo su, suna kiran su da suna sifatul huruf. To za a duba waɗannan ma wajen nemo wakilan wasu harufa waɗanda ba su shigo cikin waɗannan harufa ba. Daga bisani za ka zo ka gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye wasu asirai karkashin waɗannan suraye 20 da wani abu, da kuma suka zo a farko-farkon su waɗannan harufa su 14, wanda wannan gaskiya ba lokaci ne da za mu zo mu faɗa da bayani a kai ba. Muna so ne mu yi tsokaci mutane su zanta cewa Qur'ani wani littafi ne da Allah ya ba su littafin baiwa, littafin da yake ɗauke da komai da kowa. Sannan littafin da ba wanda yi sai ya yi tinkaho ya zo ya ce wai ya san dukkan abin da yake ciki. Duk irin saninka da bincikenka da larabcinka da meye ɗinka, to sai akwai wasu harufa, akwai abubuwa da yawa waɗanda ba ka san su ba. Sannan ba abin da Qur'ani ya rage bai ambace shi ba, tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe, har a shiga gidan aljanna. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan alif lam mim, alif lam mim ta, wanda anan alif lam mim ɗin shine aka kara mishi sawat kamar yadda aka kara mishi ra aw a wata sura daban aka ce alif lam mim sai aka ce ra karkashin hukumomin da muke bayani da su akai shine Allah subhanahu wataala kamar yadda muka bayyana da su galibin wayannan surori banda surori guda uku da muka ambata in aka kawo waɗannan harufa sai a ce kitabun kaza ko tilka ayatu kitabi kaza ko a ce yasin wal qur'an a ce qaf wal qur'an haka a kawo sunan qur'ani da lafuzzuka daban-daban to shine sai kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne kitabun khabar ne ne mubtada'in mahdufin ai hadha kitabun wannan wani littafi ne unzila ilayka wanda aka saukar maka da shi fala yakun fi sadrika harajun minhu kada a sanadiyar wannan littafi cewa ka karanta wa mutane ba su gaskanta shi ba ka samu wani kunci da bacin rai a sababinsa a kansa a zuciyarka saboda karanta shi ne kawai a kanka wama alaina illa albalagul mubin wa innama alaika albalag wa alaina alhisab kawai kai dai ka karanta kada ka damu da ayi imani da shi kar ayi imani da shi wannan wani lamari ne daban wanda bai shafe ka ba kamar da Allah yake cewa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha shiriya din a hannun Allah yake sannan kuma kai ka isar ka karantar shi ne fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wannan littafi an saukar da shi saboda kai gargadi da shi yana muta'alliqi ne ga kitabun anzalnahu litunzira bihi mun saukar da shi saboda kai gargadi da shi wa zikra kuma mun saukar da shi domin ya zamanto abin tunawa lil mu'minina ga mu'minai zikra din asafi ne zuwa ga litunzira illa iyaka litunzira an kawo an muqaddara da lamun ta'lili sai aka yi jarrin sa sai zamanto lil inzari anzalnahu lil inzari shi kuma wannan aka yi mishi nasaba aka ce wa zikran lil mu'minin na'am
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فلا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وانا أبن دعك سوكر مكو لتابن دعك جمع بياني أكنس أبايا أك سوكر مكو دعك وجم أبنجي جنكو تكذيه سودة قفا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء kuma bayansa kada ku bi wasu masoya cewa masoya ne wannan ku jibitar da lamurrukan ku a gare su ku ajiye Qur'ani shine jagora shine masoyi shine kuma yake jibintan lamurrukan ku na rayuwa yau da gobe kuma yake jibintan lamurrukan ku na rayuwar lahira shine da yake ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum yace fala tattabi'u min duni awliya yace qalilan ma tadhakkaruna anan an karanta yadda mai jambakin mu ya karanta qalilan ma tadhakkaruna wanda riwaya ce ta haf qira'a ta hamza da kisa'i a ko ina inda wannan fi'ilin yazo da ta tadhakkaruna asali ta tadhakkaruna sai aka cire ta ɗaya daga ciki sai zamo ta zakkaruna yayin da kuma ibnu amir al-shami sai ya kara ya karanta kalilan ma ya tazakkaruna a wannan waje kalilan ma ya tazakkarun sannan kuma jumhurul qurra sauran qurra'u idan ka ware hamza da kisa'i ka ware ibnu amir al-shami ka ware haf ka kama da shuba da sauran su sai suka karanta kalilan ma tazakkaruna ta idgham ta cikin zaldik asali ta tazakkaruna sai aka shigar da ta din cikin zal saboda makarajin su inda ake fitar da su daya ne su suka karanta kalilan ma tazakkaruna qira'a ta farko da ta biyu kalilan ma tazakkaruna kalilan ma tazakkaruna wannan ma'anan su daya ne kadan ne tunawar ku wa'azin wazantuwan ku kadan ne ana karanta qur'ani amma kadan ne kuke dauka kuke wa'azantuwa da shi sannan kalilan ma yatazakkaruna wannan ma'anan sa daban ne kadan ne kuke wa'azantuwa saboda ya zo ne da ya wanda yake damiri ne na gaidi kenan to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum fala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaruna
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون Allah subhanahu wa ta'ala yana suratar da kafiran duniya yana cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha wanda kam dinnan mawdi'in sa ayrati shi nasaba zai kasance maf'ulun bihi ne muqaddam na ahlakna da ana kiranta kamil khabariyya ai da yawa daga cikin alkaryoyi na da munhallakar dalilin da yasa aka halakar da su an aiko musu da littafin Allah ba su mishi biyayya ba an aiko manzo annabin da yake karanta musu wannan littafi ba su mishi biyayya ba suka karyata annabawan Allah suka karyata littafin Allah to shine Allah subhanahu ta'ala yazo ya halakar da su gaba daya shine wa kam min qaryatin ahlaknaha ma'ana kar alkaryoyi iri daban-daban cikin wannan sura bayanan su dalla zai zo akwai mutanen annabi Nuhu wanda yayi shekara 250 yake musu wa'azi karshe aka halakar da su da ruwan tufana zai zo cikin wannan sura akwai adawa su ma batun su zai zo akwai samudawa akwai ashabul aika mutanen annabi Shu'aibu su Fir'auna duk zai zo cikin wannan kusan wannan yana a shimfiɗa ne na kawo labaran su nan gaba cikin wannan sura mai albarka to shine wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha fa'asuna azaban mu yazo wa wayannan alkaryoyi azaban mu yazo musu bayatan da daddare lokacin da suke yin bacci saboda naka ce albayat ana cewa bata yajitu shine ka kwanta da daddare ka tashi da safi shine bata yajitu ana cewa kuma bayyata ko yubayitu ku hada kai cikin dare a surance mutane suna bashi ku zo ku shirya wani makirci shine ake cewa bayyata yubayitu kenan cikin dare ake yin tabayiti a zo a hadu ai meeting kamar yadda miyagun mutane ba sa yin meeting da rana lokacin da kuke bacci karfe 1 karfe 2 shine za su je su hadu a wasu manyan hotel ko ba ku sani ba za su meeting su shirya muku makirce wanda shi ake cewa bayyata yubayitu din ba sa yabitu kawai gari kana bacci to daga ba ta yabitu ne aka samu bayatan shine da daddare a lokacin da kuke bacci ba zata ka kwanta bacci kun kwanta bacci to farkawa kuma sai a lahira wani ya zubillah kun kwanta bacci a turo iska a turo wata fitina wata musiba ku wuce ta baccin za ku wuce lahira Allah ya fadi haka ne saboda wannan yana daya daga cikin munin mutuwa, munin halaka. Ka halaka ka mutu ba zata ta inda baka zata. Shine shi raja'a ba suna bayatan sai ci amhum qa'iduna. Aw ko kuma azaban namu yazo musu suna kailura, suna baccin rana. Domin aka ce qala yana dauke da ma'anoni da dama. Domin haka ne da aka ce qa'ilun a wanne qala aka ne aka samu wannan qa'ilun din. A wanne qala saboda akwai qala na maganan harshe, akwai qala maganan zuci, akwai qala na nuni, akwai qala na zato, akwai qala na bacci hutawan rana. Iri ne. Domin haka kowanne akan iya dauko ismul fa'il a ce qa'il. To a inda aka dauko shine zai baka ma'ana. To anan qalan nan an dauko qa'iluna daga al-qailula shine masdarin sa. Kafun da wawun da lam ne aka shigar cikin wazani aka kira shi qailula. Qailula to sai ake nishin hutu da rana. Ko kana bacci ko baka bacci, indai ka keɓanta a wani gugu kana hutawa tsakar rana ana cewa qailula. Ma'ana azaban zai zo musu a wannan yanayi, kamar yadda zai iya zuwa musu kuma da daddare. Kamar yadda a wannan sura ya zo ya yi bayanin wannan, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afa min ahli alqura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw min ahli alqura an yatiyahum ba'suna fahamuhum yalabuna. Kusan yayi bayani a aya ɗaya, tayi bayani akan bayatan din, aya ɗaya kuma tayi bayani akan amhum qa'iduna. Duk
ku zamu tsaya nan saboda akwai ujurruka sai a kan tsamani.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah saka da alkhairi akramakallah. Yau zamu takaita tambayoyin saboda gajiya kuma da zikirin juma'a. Sai dai wani ne yake neman shawara koyi wani hanya zai bi ya haddace alqur'ani a cikin sauki.
A haddace qur'ani dama Allah ya saukaka shi. Walqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakkir. Haddace qur'ani yana cikin mu'jizozin qur'anin kansa. In ba mu'jiza ta qur'ani ba zai yi a haddace shi ba. Domin me? Domin hum da kun ma kawai ya yi sheka ko wau da fa. Wani guza ce wa amma, wani guza ce fa amma, wani guza ce ninku, wani guza ce minu, wannan ma kawai ya ishe ka. Ko wani guza ce wa iza, wani guza ce fa iza, wannan kawai ya ishe ka. Mu'jiza ce ta Qur'ani, haddace Qur'ani. Kuma Qur'ani duk wanda ya sa kansa zai haddace. Qur'ani ba wani kaya ba ne na suwa ne. Duk wanda aka saukar masa da Qur'ani ya yi imani da shi, in ya sa aniya zai haddace. Illa iyaka lalle ne yana bukatan a ware shi daban, baya bukatan a haɗa shi da wasu uzurruka daban. To domin haka ne za ka ga al'adan iyayenmu, Allah ya ji kansu ya musu rahama, su ba su yadda lokacin da gardi yake komi ya haɗa karatun ilimin littafi ba. Saboda komin ne ko kuma littafin ne, za ka ji da komi ko ka ji da kawaidi da asgari ko ka ji da ashurumiya, shi ne suka fitar da manhaji cewa lalle a mayar da hankali kai tsaye kan haddace Qur'ani. Sai an gama to sai a dawo a shiga kawaidi, asgari, ashimawi, ajurumiya, saturna da aita karatu wanda ba shi da iyaka shi kuma. Saboda haka kawai mai niyyan ya haddace Qur'ani ya sa aniya kuma ya raba shi da wasu uzurruka daban. To domin haka ne galibi ya fi sauki ga wanda ba shi da iyali, ba a neman gishiri ko magi ko itace gabanin aure, to a sa yara suna ƙanana su haddace alqur'ani mai girma. Kuma alhamdulillah albarkacin maulanmu Sheikh Ibrahim ya nemi fatawa, ya nemi alfarma a wajen Allah. Aikin hajjinsa na farko daga cikin abubuwan da ya roƙa, ya ce Allah ina roƙo majiyana ka sauƙaƙa musu da haddace Qur'ani. Wannan yana cikin alfarma guda uku da ya nema. Da wannan ne bayan bayyana da zuhurin maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas to sai sauka har ta ci Qur'ani yazo yin sauki da sai kaga mutun yayi shekara 20 a sangaya daya 20 30 ma ana yi a sangaya ana ta komi sai gashi yanzu a Darul Furqan yara kanana masu shekara 7 8 zuwa 10 zaka gantsu ma da tan Qur'ani ne har wai iyayen suke cewa wai ne muke durawa muke ba su suke sha ba din da muke dura musu suke sha a alfarman da maulan mu Sheikh Ibrahim ya fiye ne ma shi ne muka samu mu ma to domin haka zaka ga cewa an kiyasta ma duk duniya a yau babu waɗanda suke da mahaddasan Qur'ani kamar ƴan Tijaniya sannan ka gaya wa kowa idan aka raba mahaddasan Qur'ani na duniya gaba daya kashi 10 ƴan Tijaniya su kadai za su dauki sama da rabin wannan wannan kadai ya isa mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan kadai ya isa da mu muyi yaqini cewa hanyar da mu muke akai ba ma shakku ba ma taraddudi gaskiya ne hanya ce da zai kai mu kai tsaye zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ganin cewa ya shi mu abinda wani mawaki yake cewa ga adihi a kusa da mu a zaune wai a suddul makan alladhi suddu cewa wane wane a in kuna so ku nuna kun fi suwa ne ku zo ku toshe inda suka toshe idan mutane suka zo suka ga cewa kun toshe inda su suka toshe to sun yadda kun fi su saboda haka a yau idan akwai wasu da za su kalubalance mu su ce mu kawo mahaddatan Qur'ani 10,000 masallacin juma'a na kofar fada muka kasa kawowa su suka kawo to sun toshe inda muka toshe mun yarda sun fi mu amma idan ba su yi haka ba to mu ba mu yarda sun fi mu ba masu hankali kuma ba za su yarda sun fi mu ba to wannan shine rigingimun da ake ta yi wanda matasa suka kasa fahimta domin duk mutumin da ya zo yana maganan sunna sunna menene sunna waye zo da sunna suwa suka fi sanin sunna suwa suka fi ilimi suwa suka fi haddace Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala zai dauki addini ya je ya saka a cikin jahilai ne ku kuna da addini kuna da sunna kuna da alkitabu wa sunna kuma ba ku haddace Qur'anin ba ba ku haddace hadisan ba ai na ce yin haka ai ba zai yiwu mai kudi ya zo ya ce ni ne kudi ne ba a duba account dinsa babu ko sisi a ciki a lokacin da aka duba account aka ga ba ko sisi babu wasu kadarori cewa ni ne kudi ne ko mu masu kudi ne menene yake nufi da a wace da ƙarya to saboda haka mun gode wa Allah subhanahu wataala shukran la fakran albarkacin maulan mu Sheikh Ibrahim Iyas yanzu yara yanzu ne ma aka fara haddace Qur'ani yanzu ne ma aka fara haddace Qur'ani yanzu ko Darul Furqan duk da matsalolin da muka fuskanta a zuwa yau muna kiyasta mun samu mahaddatan Qur'ani 300 a cikin makarantar Darul Furqan duk da rikice-rikicen Boko Haram da aka fuskanta shekaru 6 kuma bude makarantar shekaru 8 ne an bude makarantun shekara 2 aka shiga wannan fitina kenan da ba fuskanci waɗannan fitintunu ba zuwa wannan lokaci za mu yaye mahaddatan Qur'ani sama da 1,000 a Darul Furqan to saboda haka wannan duk fadala ne na Allah subhanahu wa ta'ala masu niyya su sa himma duk inda kake ko a gidanka ka samu malami da zai maka talqini saboda sunnan haddace Qur'ani ba kamar yadda yanzu ake bane ka dauka je ka siyo musafi a kasuwa kawai kake ka iya baki kawai yadda kake karanta jarida kawai ka dauko Qur'ani kana daurawa kanka aya 5-5 kullum kana haddacewa wannan Qur'ani baya jiwa to haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ga ma'aiki wala ta'jal bil Qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi ibnu al-jazari yake cewa wal akhudhu bi tajwidi hatmul lazim har zuwa karshe saboda haka dole ne masu son su haddace Qur'ani su nemo malamai da za su daura musu ayoyin da suke son su haddace kullum da kullum to an zuwa daidai zamu takaita an har mai mana addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi